والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم شهدي قوات الجمادة الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو لايا جدري ودو da 42 wanda yayi daidai da 26 ga watan January shekara ta 2021. Muna cikin karatun littafin Jawami'ul Fawaid fi tasiril ilmin nafi. Yau zamu tashi shafi na 7 sai kasa. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Hada imamu Daruqutni.
Ga imam nan, imamu Daruqutni
Hasan Ali ibn Umar.
شيني أبو الحسن علي بن عمر أمير المؤمنين في الحديث.
وعلي نفس القضية.
شيما ينا جوجيا دشي كنش وانا قضية دنا إخلاصي. ينا شيوا.
لن تلمنا العلم لغير الله.
وتمنى به لبي بعد الله با.
فأبى أن يكون إلا لله.
وتسي الله يكيا دا دول سي علم يازوا دومنسا. وتأصل علم أن ماني بعد الله با. أما الله سبحانه وتعالى سي قدره. Mai iyada cewa ilimin ya tafi a haka sai Allah ya juyar da ilimin ya koma domin Allah. An gane wannan ko? Za ka ga da yawa dalibi yakan fara yin karatu haka, kaga yana yin karatu yana rawan kai, yana yin karatu yana nuna alfahari da sauransu. In Allah ya so shi da alkhairi sai al'amarin ya juya, sai ya koma yana yin ilimi domin samun lada a wajen Allah subhanahu wataala. An gane ko? Za mu iya kawo misali da masu musabaka. Ko? Galiban masu musabaka yan kadan ne za su ce suna yin wannan musabaka saboda Allah. Galiban suna yi ne dan abin da za a ba su. Yanda mutum zai fahimci wannan cikin sauki, me ya sanya ba a haddan ainihin riyadus salihin? Me ya sanya ba a haddan bulugul maram? Yanzu in ana so a samu daliban da suka haddace bulugul maram, guda nawa za a samu? Daliban da suka haddace umda su nawa ne? Amma daliban da suka haddace Qur'ani ba suna da yawa. Ba kuma yasa haka ba, face ana sanya wani abu na sakamako ga duk wanda ya haddace Qur'ani. Sai ya zamanto masu yin haddan suna yi ne a biya musu kujerar aikin hajji, ko a basu fili, ko a ko abin da ya kama da wannan. To sai aka samu mahaddata da yawa. To idan Allah yana son su da alkhairi, sai wannan mahaddacin da ya yi abu dan ya samu duniya, daga baya zai koma yana hadda domin Allah subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Na'am.
Qala Abu Firdaus rahimahullah.
Abu Firdaus ya ce rahimahullah,
inna talib al-ilm,
lalle talibin ilimi,
qad yakunu fi nafsihi hawlun min ar-riya,
yakan yi ya kasance a cikin ransa akwai wani kaso na riya da kuma ciyarwa, da kuma son bayyana, yana son ya bayyana da kansa, da son shahara.
Idan hada fi mal al-ilm,
idan ya kuta cikin zurfin teku na ilimi,
shariba min ma'i safi,
kuma ya sha daga cikin ruwan sa wanda yake tatacce,
darasal ulama rabbani,
ya zauna tare da malamai na kirki, malamai na sunna,
fara'an nusus wasiya,
ya karanta nassoshi da kuma sira,
amma ana fiha
imana, ya karanta nassoshin Qur'ani da hadisai, ya karanta tarihi na magabata, kuma ya tsaya, wato ya lizilci wannan ilimi, ya tsaya ya goge a cikin ta,
kana mimman arada Allahu bihi khaira,
kuma ya kasance daga cikin wanda Allah yake nufi da alkhairi, Allah yake nufin sa da albarka.
Qur'ani ma tazumu hadi al-ashya,
to da gaggawa wayannan abubuwa za su gushe. Me za su gushe? Me zai gushe? Riya, san bayyana, san shahara da abin da yake ba da wannan,
yajo ila jadda,
sai ya koma zuwa ga hanya mai kakkiya.
Amma idan kana mimman ghalabahu hawaku,
amma in ya kasance daga wanda san ran shi ya rinjaye shi,
ba a shahawatahu,
kuma ya zama to ya bi sha'awansa,
la taraku illa halikan,
to za ka gan shi wafa shi halakacci, to za ka ya fada cikin halaka, tunda da ma karatu ba dan Allah yayi ba, kuma sannan ya zama to mai san rai. Wa iyaz billah,
niyyatu sadiqa,
niyya mai kyau, niyya na gaskiya,
ya mizanul amali dahiri,
shine ma'auni na aiki wanda yake na cikin zuciya. Ma'aunin mutum cewa Allah ya amshi aikin ka na cikin zuciya shine ya zama to kayi wannan aiki da kyakkyawan niyya.
Dan ikhlas,
rashin ikhlasi
aw niyyati khalisa
ko rashin niyya ta tace
talab al-ilm wa ghayrihi
a wajen neman ilimi da wani sa
wallahi arda li ba'd ahli al-ilm
shine wanda ya halaka da wasu sashen masu ilimi daga wani mutum gashi yayi karatu amma ya zama to dan bid'a an gane malamai sun ce idan mutum yayi karatu saboda Allah ko da asalin shi dan bid'a ne ya zama to ya dauka cewa wannan bid'an na da kyau yana ta neman ilimi shi a zuciyarsa gaskiya yake nema to insha Allah ba zai bace ba an gane zaka ga ya rabu da wannan bid'a ya koma zuwa ga gaskiya a ƙarshen rayuwarsa saboda Allah ta'ala na cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan ya zama to mutum yana kokari ne dan neman gaskiya to insha Allah ba zai tabe ba insha Allah eh
ta'alamu min awwali man tasa'ab bihi min nar
kuma Allah zai sanya shi farkon wanda Allah zai kona wuta da shi
kamar tal hadith
kamar yanda zo cikin hadisi hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito a cikin zuhud hadith
sahih
hadisi ne sahihi daga Abi Huraira Allah ya kara mishi yadda ya ruwaito shi marfu'un zuwa ga annabi
na awwala qalbi sa'amun nar yawm al-qiyamah
lalle farkon halitta wanda wuta za ta ci su gobe kiyama
talata
eh su mutane uku ne
zakara min
sai ya ambata daga cikin su
alimun ta'allama li qala lahu ali
shine malamin da ya nemi ilimi dan a ce mai akrama kallah dan a ce mai fadilatu sheikh ko doctor eh ya nemi ilimi dan a ce mai malami kuma lalle wannan abin da ya nema za a ga ya mai din ko za a kira shi akrama kallah din za a kira shi ustaz za a kira shi professor
an ga qala lahu wa qad qila lak
kuma za a ce mai gobe kiyama to alhamdulillah gashi an kira ka doctor din shikenan dama shirye ladanka ba ka da wani lada a wajen Allah sai wannan kiran da aka ma anan dai a wajen Allah wato ba abinda Allah zai baka dama kai ne domin neman girma kuma ka samu shikenan
umira bi
to sai ai umurni da shi
sahiba ala wajhi
sai a jashi akan fuskan shi
da unkiya finna
har a jefa cikin wuta ai tacen shi akan fuskan shi a kifar da shi ai tacen shi har ai wutar jahannama da shi
Ka'ab ibn Malik radiyallahu anhu
an karbo daga Ka'ab ibn Malik al-Ansari Allah ya kara mishi yadda yace
wala rasulullah sallallahu alaihi wasallam
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
talaba al-ilma li yujari bihi sufaha
duk wanda ya nemi ilimi domin yayi gasa da shi da ainihin wawaye domin ya janyo wawaye zuwa ga kanshi an gane ko ya nemi ilimi dan ya janyo wawaye zuwa gare shi su taru suna bashi goyen baya ko kuma dan yayi jayayya da ainihin malamai yana so da shi ma a sanya shi daga cikin manyan malamai yana jayayya da su
yusrifa wujuhan nas ilai
ko yana so ya juyar da fuskar mutane zuwa gare shi a daina sauraron kowa sai shi Allah ta'ala zai shigar da shi wuta saboda ba ya nemi ilimin saboda Allah bane ya nemi ilimin ne dan neman shahara
aw ahmad wa tirmidhi
wa ibn majah
min hadith ibn umar radiyallahu
anhu eh
wala ba'd al-hukama yarhamuhum
wani sashi daga cikin masu hikima Allah ya masa rahama ya ce
talaba al-ilma lil ma'ad
faza bi fadl min ar-rashad
ya qur'an talibi
lillahi bi fadl min al-ibadi
talaba al-ilma lil ma'ad
to wanda ya nemi ilimi dan makoma lahira
faza bi fadl min ar-rashad
to zai samu nasara da falala na shari'a zai samu nasara da ainihin falala na shari'a
la qur'an talibi
ya tabe wa mutumin da yake neman ilimi ko ya tabe wa masu neman shi ilimin
bi fadl min al-ibadi
to mun su samu falala daga bayi in ma dan su samu abun duniya dukiya ko dan su samu shahara ya tabe wa wayannan mutane
al-imam az-zarnuji
al-imam az-zarnuji Allah ya masa rahama ya ce
wa inni liki shukra ala ni'mati al-abd
mutum yayi niyya da neman ilimi godiya akan ni'iman da Allah ya masa na hankali Allah ya baka hankali an gane wannan ko kuma da wannan hankali ka nemi ilimi to idan ka nemi ilimi kuma ka samu sai ka yi nufi da wannan ilimi ka yi nufin godiya akan ni'imar da Allah ya baka na hankali wanda haka riski wannan ilimi
sai hakil bada
kuma da lafiyar jiki go in mutum ba shi da lafiya wato ba zai samu ilimi yadda ya kamata ba saboda ilimi yana buƙatar nazari yana buƙatar ainihin rubuce-rubuce da abin da ya kama da wannan idan mutum babu isasshen lafiya a jikinsa ba zai samu damar yin wannan ba zai samu ilimi ne rabi da rabi to idan Allah ya baka hankali mai kaifi kuma ya baka ainihin jiki wanda yake mai lafiya to Allah ta'ala ya taimake ka ya sauwake ma ga samun ilimi
wala yanwi bihi ikbalan nas ilai
kada mutum yayi niyya da ilimi fuskantuwar mutane gare shi yayi karatu dan mutane kowa ya ringa sai malam wane ai malam wane ba mai ilimi kamar sa ai tun Najeriya ya fi kaza da kaza to yana ilimi kenan ya nemi ilimi dan shahara ba ya nemi ilimi dan ya samu yardan Allah ba kenan
wallahi lillahi wa qami dunya
ko kuma kare ya nemi ilimi dan janyo wani wani yayi na duniya dan janyo wani wani rabo na duniya
karama inda sultan
ko kuma ya samu daraja a wajen sarki an gani akwai mai neman ilimi dan ya samu shiga a wajen sarki ya zama to daga cikin malaman fada ko abin da ya kama da wannan tsayi
eh wala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullah
Muhammad ibn Hasan daga cikin daliban Abu Hanifa Allah ya masa rahama yace
kana nasu kullu ma'alili
da a ce mutane dukkan su bayina ne gaba daya da na ɗin ta su bana su a ce wato ni mai gida ne na wani da a ce duk mutanen duniya bayina ne zan yanta su kowa ya samu yanci
tabarraktu min wala'i
kuma zan barrasta daga walitakan su bana so ma a ce ni ne waliyin su bana so a ce bayan na ɗinta su shugabancin su ya koma kaina zan barranta daga walitakansu su zamanto sun dogara da kansu
zalika li anna man wajada ladata al-ilm wal-amal bihi
wannan saboda duk mutumin da ya samu jin dadin ilimi da kuma aiki da ilimi
wallama ya rabu fi ma inda nan
da kadan ne zai ringa kwadayin abin da ke wajen mutane kuma mutane nawa suka kubuta daga wannan mafi yawan mutane suna neman ilimi dan abin da ke wajen mutane in ma dan samun mukami ha ko kuma dan samun shahara ko dan samun abin duniya wannan shine abin da mafi yawan mutane suke neman ilimi wannan shine dalilin da yasa kaga a wannan zamanin gashi mutane suna karatu amma babu albarkan karatun wa iyaz billah eh na'am al-hajj al-fasil bismillahir rahmanir rahim
qalabul hammam al-hanafi
na'am ibn al-hammam al-hanafi ya ce wanda ya rasu hijiran annabi na 861
ya kenil ayatai
yace a cikin wayannan ayoyi guda biyu akwai ambaton biyayya ga manzo da kuma taqalidi gaba daya a cikin aya an ambaci biyayya an ambaci kuma taqalidi
tabi ma unzila ilaykum
min rabbikum kenan cewa da aka yi ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar zuwa gare ku daga ubangijinku kaga wannan dalili ne na mi na biyayya an gane ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijin
wala tattabi'u min dunihi awliya
kada ku bi wala tattabi'u awliya min duni kada ku bi wani masoyi ko ma bayan sa
lilan ma tadhakkaru
kadan ne kwarai suke tunani
dalilul taqalidi wa nahyu anhu
dalili ne akan taqalidi da kuma hani gare shi wannan aya ya nuna an hana taqalidi tunda ce wala tattabi'u min dunihi in ma ya zamanto abin ya koma zuwa ga ma'unzila ilaikum wala tattabi'u min duni ma unzila ilaykum kada ku bi ko ma bayan abin da aka saukar gare ku an gane wannan ku ko kuma wala tattabi'u min dunillahi an gane kada ku bi ko ma bayan Allah a matsayin masoyin ku kadan ne kwarai suke iya tunani akan wannan kaga wannan ya nuna wato wasu mutane suna taqalidi kuma sai Allah ta'ala sai ya hana taqalidin yace wala tattabi'u ko na'am
mas'ala
التقليد
العمل بقول من ليس له ما ليس قوله إهدى الحجج
شي تقليدي شي ده ين ايكي ده مغانون وندا قوله ليس إهدى الحجج ليس قوله ليس إهدى الحجج واتو ين ايكي ده مغانون وندا مغانون سا با داية ده تكون حجوجي بني منين حجوجي القرآن ده سنة ده إجماعي بو ده قياسي تو إدان كي ايكي ده مغانون ونمتن مغانون وندا مغانون سا ba shi daga cikin ɗaya daga cikin hujjojin da ake kaba hujja da su na fatan gane a ce ra'ayin imamu wane shin ra'ayin imamu wane yana daga cikin ihdal hujjaj ko ra'ayin shehi wane an gane ko bila hujja kai riko da maganan wani
bila hujja min
ba tare da hujja ba daga cikin ta
laita ruju'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam wal ijma' minhu
wato komawa zuwa ga annabi in an samu sabani a koma zuwa ga maganan manzo sallallahu alaihi wasallam da komawa zuwa ga ijma'i shi wannan bashi daga cikin taqalidi an ce fa in ta nazatu fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ashe idan muna sabari kan wani abu sai aka koma zuwa ga Allah ko aka koma zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan ba taqalidi bane amma idan muna sabani sai a ce a koma zuwa ga ra'ayin Abu Hanifa rahimahullah ko a koma zuwa ga ra'ayin Imam Malik ko a koma zuwa ga ra'ayin Imam Shafi to in an koma wato muna sabani da wani to tunda ana jayayya to a koma mai Abu Hanifa yace wannan mai aka yi kenan an koma in an koma zuwa ga ra'ayin imam to an yi takalidi an gane wannan ko sai dai a koma zuwa ga qala Allahu qala rasuluhu ko kuma koma zuwa ga ijma'i idan an yi biyayya zuwa ga ijma'i to wannan ba a kiran shi takalidi wato an yi biyayya ga hujja kenan amma ra'ayin malam wani duk darajar malam wani maganar shi baya zama hujja an gane wannan ko na'am
umuru tahrir fil usul
duba littafin at-tahrir fil usul sannan al-imam abu ishaq ibrahim bin ali ash-shirazi yana cewa ash-shafi ya ce ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam du'a 476
wa jumlatu
wato jumlar maganar
anna taqlida qabul al-qawl min ghairi dalil
wato shi taqlidi shi ne karban maganar mutum ba dalili kawai karban maganar wani babban malami ko wani babban shehi ko abin da ya kama da wannan in an tabbe ka meye hujjanka kace hujjana shine qala abu hanifa shine hujjana ko hujjana qala malik ko hujjana qala shafi na fatan gani to su ma kansu wayannan bayan Allah suna neman hujja ne daga qala Allah wa qala rasuluhu an gani sakan maganar su baya zama hujja sai in ka san me suka dogara da shi na'am
la shakamu ala darbay
wato hukunce hukunce sun kaskashi biyu akwai ahkamun aqali akwai hukumun aqali akwai hukumun shar'i
amma da aqali
amma shi hukunci na hankali
wala yajuzu fihi taqlid
baya halatta ayi taqalidi a cikin sa
ma'rifatullahi subhanahu
kamar sanin Allah subhanahu wata'ala da kuma sanin sifofin sa
ma'rifati rasul sallallahu alaihi
wasallam da sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
gani dalika min al-ahkam al-aqaliyah
da wannan wannan daga cikin hukunce hukuncen hankali wafin ci maganar malam a nan wajen ya ce sanin Allah da sanin manzo sallallahu alaihi wasallam duk wayannan gaba daya suna daga cikin hukunce-hukuncen hankali shin maganar shi haka yake dama sanin Allah muna gano shi dai ta hanyar hankali sanin manzo Allah ta hanyar hankali yake gano shi la to maganar malam din nan yana mana ishara cewa malam menene shi malam yana da fahimta irin na asha'ira na mutakallimin su da suke da fahimtar cewa sanin Allah wato ana sanin Allah ne ta hanyar tunani suna da ainihin kawalin na tunani wanda suka gina wa ainihin mabiyansu idan mutum ya yi amfani da wayannan kawalin din to da shi ne mutum zai iya sanin Allah to kenan malam yana da fahimta ne na asha'ira ba fahimta na ainihin salafiyya ba misali an gani su ɗan salaf suna ganin cewa ana sanin Allah ne daga Allahn kanshi ana sanin Allah ne daga Al-Qur'ani da kuma sunna na manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai hankali kawai ya taimaka amma asalin abin in kana so ka san Allah da kyau ka san manzo Allah da kyau to kuma ga Al-Qur'ani in kace zaka yi amfani da hankali to za a samu sabani sosai tsakaninka da mutane kowa da irin hankalin shi da kuma irin tunanin shi ina fatan gani akwai tunani irin na asha'ira akwai tunani irin na ƴan mu'tazila akwai tunani irin na jahmiya kowa da irin tunanin shi kuma kowa da irin ka'idan da ya sa maka shi na hankali ina fatan gani wannan so ka magana malam da yake cewa a nan wajen wato hukunce kala biyu ne akwai hukunci na hankali akwai hukuncin shari'a amma hankali baya halatta a cikin ayi taqalidi kamar sanin Allah subhanahu wata'ala da sifofinsa da sanin manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da ya kama da wannan daga cikin hukunce na hankali kaga sai kira wayannan sanin Allah da sanin manzo Allah hukunce hankali na'am
wa huki an ubaydillah ibn hasan al-anbari
an shi kaito daga ubaydillah ibn hasan al-anbari rahimahullah
annahu qala
ya ce
taqlidi fi usuliddin
yana halatta taqlidi a cikin tauhidi
hada khabar
ana yin taqlidi a cikin tauhidi yace wannan kuskure ne
kaulihi ta'ala
saboda Allah ta'ala ya ce
inna wajadna aba'ana ala umma
eh Allah yana tuhuman kafiran makka su idan manzon Allah ya zo yana musu wa'azi kan su zo su bi gaskiya sai su ce inna wajadna aba'ana ala ummatin ko lalle mun samu iyayen mu suna kan addini
inna ala atharihim muqtadun
kuma lalle mu muna koyi akan gurazon su ne ba za mu canza ba kaga nan sun yi taqalidi da iyayen su akan me akan tauhidi kuma Allah ta'ala ya zarge su sai malam ke nuna cewa kuskure ne wato mutum ya yi taqalidi akan tauhidi na batan gane wannan to idan an ce kana yi taqalidi akan tauhidi to yanzu mutanen da suke da karancin ilimi amawa ya hukuncin su kenan su ɗan asha'ira sun ce dole ne kowa yayi tunani ya gano Allah da kwakwalwar shi, kada ka zama kana taqlidi. Akwai daga cikin asha'ira masu ganin cewa muqallidi kawai imani shi bai inganta ba, akwai ma wanda suke ganin muqallidi ma kafiri ne kawai. Na ba ta gane asha'ira wasu daga cikin sun yi zafi sosai akan taqlidi, musamman ga abin da yake da alaka da aqida, kuma su sanin aqida wajen asha'ira yana da wuya saboda karanta ainihin ka'idojin su na hankali. Ina ba ta gane mutanen da suke amawa ba za su iya riskan shi ba, za ka kawo wasu ka'idoji wanda zai nuna cewa Allah baya gabas, baya yamma, baya kudu, baya arewa, baya sama, baya kasa, kuma ana so ka gamsu. Ha? Ka gamsu da wannan, ina Allah yake Allah baya ko ina, kuma wai ana so dai hankalinka ya dauka. Na ba ta gane? To kuma sun ce za a ga Allah gobe kiyama amma bila kaifa wala makan, ba za a ganshi ta ko ina ba, za a ganshi amma ba ta ko ina ba, kuma suna so hankali ya dauka. Ko hankali zai dauka ko? Sun ce za a ga Allah amma ba ta gabas ba, ba ta yamma ba, ba ta kudu ba, ba ta arewa, ba ta sama, ba ta kasa ba, ba ta ko ina ba. Shine Al-Allama Nasiruddin Albani yake cewa duk mutumin da yace za a ga Allah ba ta ko ina ba, to ya bincike hankalinsa, in ma an yakuna mukabiran li aqlihi aw an yakuna fi aqlihi shay, in ma ya zamanto yayi girman kai da hankalinsa ne, hankalinsa bai dauka ba amma da gangan yace ya gamsu, ko kuma ya zamanto a cikin hankalinsa akwai matsala amma ba yana zai hankali lafiyayye ya gamsu za a ga Allah amma ba ta ko ina ba. An fahimci wannan ko? Da saboda haka su sun ce wato taqlidi haramun ne a cikin tauhidi. Ina ba san gane wannan. Na'am,
dan ma aqwaman ittaba'u aba'ahum fi ddin.
To Al-Qur'ani ya zargi mutane wanda suka bi ubannin su a wajen addini.
Dalla ala anna zalika la yajuz.
Sai wannan ya nuna cewa lalle wannan baya halatta.
Ya anna tariqa hadhihi al-ahkam al-aqwa.
To mun hanyar wa'annan hukunce-hukunce in ana so a san Allah. Hanyar wa'annan hukunce-hukunce shine hankali.
Nasu kulluhum yashtarikuna fi,
mutane duka su gaba ɗaya suna tarayya wajen hankali.
Wala ma'ana li taqlidi fi,
to babu wani ma'ana na yin taqlidi kan hankali. To ai ba wai hankalin bane kawai, su asha'ira suna da ka'idoji na tunani, wa'annan ka'idojin nasu hata manyan malamai ma suna shan wahala ballanta na gama garin mutane. In an ce dole in za a san Allah sai an bi ta hanyar mutakallimun, to abin akwai matsala. Shehu dan godiyo ina ganin a cikin iyawu sunna yayi ishara zuwa ga wannan cewa sanin Allah ta'ala ba dole bane sai an bi ta ilmul kalam, an bi ta ka'ida na tunani irin na asha'ira. Yace wannan kuskure ne. Ina ba ta gane wannan. Saboda in an ce dole sai an yi haka, to mutane da yawa za su zama kafirai. A dan karatun da ake din mamar rabuka rabbiyallahu wala bi karantawa. Ha? Wai nan littafin da ake karantawa ga kuma sauki ma ba a karantawa balle da namu tije dako littafai law kana kaza la kana kaza, ai ta bin ana wani philosophy a ciki. Ai wannan abu ne wanda yake mai wahala. Na ba ta gane.
Wannan
sai na ce
Sheikh Ibn Uthaymeen ra'ayin aka.
Sheikh Ibn Uthaymeen yana da wani ra'ayi daban kan wannan matsala cewa shin ana taqlidi ga aqida ko ba a yi.
Wa jawazu taqlid.
Shine halaccin taqlidi
hatta fi usulid-din.
Hatta cikin usul, hatta cikin aqida. A gane wannan ko?
Qala rahimahullah.
Ya fada Allah ya masa rahama.
Ashtarata ba'dhum bi jawaz at-taqlid.
Wato wani sashen malamai ya shardanta ga halaccin taqlidi
la takuna al-mas'alatu min usulid-din.
Wai kada matsala ya zama daga cikin aqida, usulid-din. Indai abin da ya shafi usulid-din ne babu taqlidi kwata-kwata.
Allati yajibu i'tiqadu.
Wanda yake wajaba mutum ya gudurce.
Anna la fa'ida yajibu al-jazm fiha.
Domin aqidu yana wajaba a yi yanki a cikin su. Abin da ya shafi aqida ana so ne mutum ya yi jazm. A tambaye shi Allah ne wanda ya ce tabbas Allah ɗaya ne, kuma ya kawo hujjoji. Ya ce lallai Annabi Muhammad manzo Allah ne ya kawo hujjoji, dangane da sifofin Allah ya kawo hujjoji. Shi kuma taqlidi yana amfanar da zato ne kawai, zannu rajih fakat. Anna zalika laysa bi shartin. Sheikh Usaimi yake cewa abinda yake mafi rinjaye wannan ba sharadi bane fa, a ce wai dole ne kowa da kowa sai yayi yanke dangane da tauhidi. In haka ne kuwa mutane da yawa za su zama kafirai. Yanzu mutane nawa ne suke zuwa makaranta su yi karatu? Yanzu a Badarawa, yanzu nan duk nan gaba ɗaya su ne 'yan Badarawa duka. sun sun kai rabi kwata ɗaya cikin goma ɗaya cikin talatin ɗaya cikin hamsin to kun gani to mutanen da suke can gefe ba suna ta tukuban tsere suna ta tattaunawa suna bira suna can kwalbati suna zaune ba abin da suke yi to wayannan mutane da suke zaune aka ce dole ne sai sun yi wannan tunanin ko kuma dole ne sai sun samu hujjoji akan wannan to kusan musulmi za su zama ƴan kaɗan ƙwarai da gaske an gano wannan za mu yi ta ganin kafirai a unguwanninmu na'am
يومهم قال تعالى
صبوا دجمي وهم فدان الله ما دوكشن سرك
قالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون
كتنبي ما ابو تا علمي ان بكو سني با شي وند بي سني با يتنبي مالمي ان مالمي يغا يا مي سي يرقي ابوند مالمي يفدا wannan shine taklidi da ake magana ku tambayi ma abu ta ilimin ba ku sani ba ba a so da mutum ya zauna kwata kwata baya harkar addini in ma ya zama to malami ko ya zama to dalibi ko ya zama to mai sauraro ko ya zama to mai tambaya duk matsalan da bai gane ba ya je sallama da malamin sunna ya tambaye shi in malami ya bashi amsa ya aiki da shi abin da ya shafi aqida da kuma abin da ya shafi ibada duka
ayat fi siyaqi ithbat ar-risala
ita ayat tana cikin siyaqi ne na tabbatar da manzanci
yani usulul
din wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun shi kuma ai maganar manzanci yana daga cikin usulul din ko
bali anna al-ami la yatamakkan min ma'rifati al-haqq bi adillati
domin ami baya samun daman sanin gaskiya da dalilai an gane kace wai kowa sai ya san gaskiya da hujjoji kowa sai ya kawo ma nassin qur'ani da hadisi akan tabbatar da aqidansa to lalle wannan akwai aiki kuwa
idan ta'azzara alaihi ma'rifatu al-haqq bi nafsihi
idan ya gagara a gare shi ya san gaskiya shi da kansa to babu abin da ya rage face ya dogara da wani yayi taqalidi fatakullaha masadatu Allah ya ce ku ji tsoron Allah daidai gurgudu an gane wannan al-mushaqqa tajlibu taysir ya بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الثالث الحج
بابي نشد game da aikin hajj
wa wajib fil umr marra
shi aikin hajj wajibi ne a cikin rayuwa so dai tak
ala al-hur
gada babawa bace nugo
al-mukallaf
kenan aikin hajj ba dole bane ga bawa sannan kuma yanzu mukallaf
mustati'
eh aikin hajj ba dole bane ga karamin yaro ba dole bane ga mahaukaci tunda duk wayannan gaba daya ba mukallafai bane sannan kuma yanzu al-mustadi wanda yake da iko yana da ikon zuwa aikin hajji yana da labiya yana da guzuri da abin da ya kama da wannan
la yashihu illa min muslim
aikin hajji baya inganta sai daga musulmi
walahu arba'atu arkan
aikin hajji yana da rukunai guda hudu
al-awwal al-ihram
na farko harama
fi zamanin makhsus
shi wannan harama da aikin hajji ana yin shi ne a wani zamani kebantacce ba kowane zamani ba
shawwal shawwal
wato ana fara yin harama ne a watan Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja wayannan sune watanni sanannu wanda ya kamata mai aikin haji in zai yi harama yayi harama a cikin su sune biqatun zamani kenan
a makanin makhsus
sannan akwai wani waje kebantacce da ake yin harama da aikin haji ba ko ina bane
wa Makka
shine Makka
kimi biha
ga mutumin da yake zauna a Makka lokacin harama wanda yake zauna a Makka lokacin harama to yayi harama a Makka kama a ce yanzu kai ɗan Najeriya ka kai ziyara zuwa ga wasu ƴan uwanka a can Saudiya daga kai ziyara a wajen sai ka kai a suna Makka ne shikenan idan aikin hajji ya zo za ka yi harama ne a miƙatin mutanen Makka su kuma mutanen Makka miƙatin su shine Makka sannan kuma in ka je Madina in ka je Madina ka kai ziyara a wajen sai aikin hajji ya ritsa da kai a wajen sai kai harama a miƙatin mutanen Madina shine Zulhulaifa
Zulhulaifa liman tawajjaha min al-Madina
sanan Zulhulaifa shine miƙati ga mutumin da ya fuskanto daga Madina
al-Jufatu liman tawajjaha min Misra wa Sham
sanan Jufa ga mutumin da ya fuskanto daga Misra da kuma Sham
al-Maghrib
da kuma mutanen yammaci kamar mu misali nan na Afirka yammacin Afirka nan wajen duka mu gaba ɗaya zamu yi harama ne a Jufa kamar malamai sun ce yanzu Jufa ya koma ruwa yanzu Jufa ya zama ruwa yanzu ruwa dai ya cinye shi wuraren da mutane ke tsayawa su yi harama yanzu babu shi an gane sai dai idan mutum ya zo daidai wajen in kana cikin jirgi wato akan sanar da kai cewa daga sama ce ga jufa nan wajen. To tunda dai ruwa ya riga ya cinye jufa, to yanzu ya zamu yi mai harama. To wannan shine malamai suka yi sabani akan shi. Akwai mai ƙarfi, akwai mai rauni daga cikin ra'ayi. Akwai ra'ayin farko da ke cewa tunda dai jufa ya riga ya zama ruwa, to a tsallake wannan jufa din a koma wani waje. To saboda haka a tsallake jufa a ƙara gaba shine a zo Jidda. Na ba san gane. Wannan shine ra'ayin farko. Kuma wannan shine ra'ayin wato a Sheikh Abubakar Mamun Gumi, Allah ya ji kansa. Shi kadai yake da wannan ra'ayi duk duniya gabaki daya. Daga cikin malaman da suka zauna kan wannan matsala din cewa a tsallake daga Jufa a koma Jidda. To zaka ga ƴan Najeriya wanda suke bin fahimta na Malam Gumi a Jufa ne suke yin harama da aikin haji. A nan Jidda nan suke harama. Amma za ka ƴan Najeriya ne kadai kawai suke yi, kuma ƴan Najeriyan da suke da wannan fahimtar kawai. To sannan akwai fahimta na biyu, shine cewa wato a saman jirgi nan za ka yi harama. In an zo ce maka ga jufa nan, to sai ka yi harama a wajen. Za ka yi wanka tun a waje, tun a airport za ka yi wanka, ka sanya ainihin riganka. Kana zuwa wannan waje aka ce ma ga jufa nan, sai ka fara labbaik Allahumma labbaik, ka yi harama abinka. An gane? To shi malamin Gumi ya ce to ai yanzu babu jufa, zaka ce akwai jufa din mana, sai dai ruwa ya cinye shi. Amma saman fa yanzu wannan masallaci da kasan masallacin nan da sama ya tsaya sunan shi, da sama masallaci wanda ya salla a kasa nan ya yi salla masallaci, wanda ya salla a sama nan ya yi salla masallaci. Inda ya zama to duk an gina sama misali, an gane ku? So haka wato da wanda ya harama a kasa da wanda ya harama a sama duk sunan su ya yi harama. Dama abin da ake bukata ka yi harama a jufa, kuma da ka zo wajen an ce ma ga jufa. To wannan shine ra'ayin mafi yawan malamai. Malamai suna ganin idan mutum ya tsallake jufa, ya tafi wani miƙati ko ya tafi wani waje, dole sai ya bada fidiya. An gane wannan ko? Saboda ya yi laifi, ya yi kuskure, ya ƙetare miƙatinsa ba tare da wani dalili ba misali. An gane? To wannan shine ra'ayin da ya fi ƙarfi, Allahu a'lam.
Wa yalamlam liman tawajjaha min al-yaman.
Sannan sai kuma yalamlam ga mutumin da ya fuskanto daga Yaman, akwai wani waje ana kan shi yalamlam, a nan ne zai yi harama.
Zatu irkin liman tawajjaha min farisa.
Sannan zatu irkin shine waje wanda mutumin da ya fuskanto daga Farisa, wato kasar Iran da kuma Khurasan, a nan ne zai yi harama.
Wala yanajiru illa bi niyyati.
Wato shi wannan harama baya kulluwa sai da niyya.
Maqrunatin bi qawlin aw fi'l.
Niyya wanda yake an gwama shi da magana ko aiki. An gane sai mutum, wato mutum zai kudurce niyya a zuciyarsa, sannan kuma zai yi magana. Shi ne labbaik Allahumma labbaik.
Wa yastahabbu lil muhrim idha tasha'a fihi.
An so ga mai harama ya gusar da dattinsa, duk wani gashi na jikinsa, gashin jikinsa, gashin hammata ne, gashin gabansa ne, gashi ne na jikinsa, banda gemu. Haramun ne aka gemu kamar yadda kowa ya sani. Ko? Amma duk wani gashi gaba ɗaya wanda ba wannan ba, an so mutum ya gusar da shi, gusar da ainihin dattin jikinsa, kamar gusar da kumba. In kana da kumba ka yayyanki shi, ne ya kawo misali. Da yanke ainihin akaifa, wato farata.
Izalatu ma ala badnihi min sha'a.
Da gusar da abin da ke jikin shi na gashi, shi ne sha'as ɗin. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
أنكر قولك أبي هريرة الله يقارى مزيدا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
للي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء.
إذا أما أحدكم من
الناس. إذا أنت ينقون ذي لي من شيء متاني. فيسر صوتا. كده تاخرا ومتاني.
فإن فيه مصاغير.
يوم للي أتكنسو wanda yake walimanci akwai karami,
al-kabir,
akwai tsoho cukup-cukup,
da'if,
akwai mai rauni,
al-haja,
akwai ma abucin bukata. An gane ko? Kaga duk waɗannan gabaki daya suna binka sallah. Idan mutane suna sallah a bayanka, ka dauka cewa lalle daga cikin masu binka sallah dole a samu ɗaya daga cikin waɗannan. In ma a samu karamin yaro wanda bai saba tsayuwa ba, ko a samu tsoho cukup-cukup wanda jikin shi ya riga ya yi rauni, ba zai iya jurewa ainihin tsawaitawa ba. Ko a samu ainihin mai rauni, kila a ce mara lafiya, ba shi da lafiya, ya dan yi karfin hali ya zo masallaci dan yayi sallah kai kuma kai ta tsawaitawa irin tsawaitawa wanda yafi karfin jikinsa ko kuma mutum ne an ce za a shiga jirgi karfe 6 da rabi kuma an fara sallah na asuba karfe 5 da minti 50 shi da sauran minti 10 aka fara da ka fara jan karatu ka fara jan karatu a raka dai kawai sai da kaci minti 15 kaga sai a raka na biyu ko ba san ko minti da zaka ci ba ina ba san gano wannan to shi kuma ya riga ya yanki tikin na shiga jirgi idan ya tsaya ya bika kana ta tsawaita wannan to zai iya yuwa yayi hasaran wannan jirgin yana da bukata shi matafiyi ne kuma jirgin nan ba zai jira shi ba to kana ta tsawaitawa kana ta tsawaitawa kana ta tsawaitawa to idan mutum ya fahimci cewa liman haka yake da zaran ka rubi shi kaga cewa ba shi da lokacin tsayawa kawai sai ka janye kawai ka bashi waje sai ka je ka koma gefe ka ƙara sallan ka wasu malamai sun ce kana iya zuwa in ka samu raka ɗaya tare da shi ka koma gefe ka yi sallan ka cika raka ɗaya kawai ka ƙara gaba ina ba ta gane wannan saboda haka ya kamata limamai su kula da wannan in kana sallah ka san ba kai kadai bane mutane da yawa suna bin ka ko mutanen nan kala kala ne misali an gane wannan ko to saboda haka idan har mutum yana yin sallah sai ya zamanto kawai shi yana duba kanshi ne in yana da lafiya ya tsawaita in ba shi da lafiya ya takaita kaga ya zamanto mai son kanshi inda shi ne zai tafiya fa an ce mai jirgi zai tashi lokaci kaza kuna ganin zai wannan tsawaitawa har ya rasa ainihin jirgin to in abinda ka san cewa kai ba za ka yi makanka ba ba za ka yi daka cutu ta wannan bangaren ba kada ka cutar da sauran jama'a za ka wani yana limanci idan aka ce masa dan Allah kana tsawaitawa da yawa kana dan shiga haƙƙinmu sai ce wanda ya ga zai bi ni ya bi ni wanda ya san ba zai bi ni ba akwai masallatai da yawa wai irin shi din nan irin shi ba a juya shi din nan an gane wannan to wannan kuskure ne idan mutane sun kawo ma kukansu ka duba in suna da ainihin uzuri tabbas lalle ka saurare su ana so liman ya ringa sauraron mutanensa akwai wani bawan Allah wanda ya ce ma annabi ya zo wajen annabi ko mun karanta shi hadisi na can baya wanda ya ce ya rasulullah ij'alni imama qaumi ce ya rasulullah ka sanya ni in zama limamin mutane na sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam anta imamuhum daga yau kai ne limamin su mai annabi ya ce masa sai ce waqtadi bi adafihim kai koyi da wanda yafi rauni a cikin su in zaka yi limanci ka duba a masallacin waye farauni kai koyi da shi bi mana kai karatu daidai da wanda wannan mutumin zai samu kada kai karatun da ya wuce ainihin karfin wannan wanda yafi rauni a masallaci an gane ku na'am
sai da sallah wahida
amma idan mutum zai yi sallah shi kadai
sai kai fa sha
to yayi sallah yanda ya ga dama ya tsawaita yanda ya ga dama amma da sharadin tsawaitawan kuma kada ya wuce gona da iri idan ya tsawaita har ya kai matakin da ya riski azhar ba an ce falidawul kaifa sha ya tsawaita yadda ya ga dama yana ta tilawa dama ma haddaci ne gangaren da shi dama yana ta tilawa har ya kai lokacin azhar yayi daidai kaga bai daidai ba an gane ya tsawaita yanda ya so amma da sharadin ba zai wuce gona da iri ba a wajen tsawaitawan shi ma Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan
an Amr ibn Salama radiyallahu anhu
wato an karbo daga Amr ibn Salama Allah ya kara musu yadda yace
wala ali
mai fi ne yace
tukum min inda nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa
nazo muku daga wajen annabi tabbas daga wajen shi nazo
wala
sai yace mun
idan hadarati salatu
idan sallah ya halatto
yu'adin ahadu
to dayan ku kira muku sallah idan sallah ya halatto to dayan ku kira kaga hadisin nan yazo da sigan umurni fal yu'adin lakum الامر المجرد ان الكرينا يقتدي الوجوب to yanzu ya ce dayan ku ya kira muku sallah shi akwai wani karina da ya fitar da wannan daga wajibci la an gane ku so aka da zarar idan sallah ya halatto dayan ku ya kira muku sallah imam ahmad yace wannan hadisin ya nuna cewa kiran sallah ya zama wajibi in za a yi sallah baya halatta a yi sallah sai da kiran sallah saboda wannan hadisin imam malik kuma yace wato wajib a wato ana kiran sallah ne amma sunna ne kiran sallah a masallaci wanda jama'a ke taruwa masallaci wanda yake ga al'ada wato ana kiran sallah ne dan a gayyaci jama'a su zo amma irin wurin da za ku yi sallah ba dan kiran sauran jama'a ba fa kaman waje ne wanda kawai ku daliban ilimi kuke taruwa a wajen kawai iku ba ku gayyata wannan waje yazo to shi Imam Malik yana ganin ba sai an kira sallah a nan wajen ba an gane amma wuri kaman irin wannan masallacin wanda in an kira ana so mutanen unguwa su zo ayi sallah tare da su to shine Malik ke ganin cewa kamar kuma akwai hadisin da ya nuna a cikin daji ko kai 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 daga kira sallah ashe kenan ko za a kira jama'a ko ba za a kira jama'a ba ana dai bukata a kira sallah an gane ku
fa ya ummakum aktharukum qur'ana
sannan wanda yafi ku haddan qur'ani da kuma sanin hukuncin qur'ani yayi muku limanci
wala
sai ce
فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرانا
سنسكت دوبا bai zamanto akwai wani wanda yafi ni yawan haddan qur'ani da fahimtar hukuncin qur'ani ba an duba gaba daya shi wannan yaro yafi kowa sanin qur'ani
kaddamuni
sai suka gabatar da ni
wa ana ibn sittin aw sab'i sinin
alhali ina dan shekara 6 ko dan shekara 7 wannan hadisi imamu shafi yayi aiki da shi na cewa karamin yaro dan shekara 6 ba sai yaro ya balaga ba yaro dan shekara 6 ko shekara 7 in yana da ilimi ya san qur'ani kuma ya san hukuncin sallah daidai gurgudu kuma ya zamanto ya fi mutanen unguwan ilimi to za a iya gabatar da shi yayi limanci wannan bawan Allah an nada shi liman yana shekara 6 ko 7 to yanzu me zaka ce in ka leko masallaci kaga wani karamin yaro yana limanci kana lekowa sai ga wani yaro dan shekara 10 ma ko da shekara 12 shine liman kana zuwa yace a gyara sahu kuma ka dan leka daga waje ne zaka shigo ko zaka yi waje zan kara gaba kaga mazhabin Imam Malik yace limanci baya wato baya hawa kan mutum sai in ya zama to balagaggi sai ya zama balagaggi kuma ya zama namiji amma zawo Imam Malik karamin yaro baya limanci haka nan mace ma bata limanci bata limanci ga maza bata limanci ga kanta amma a wajen Imam Shafi'i wato karamin yaro wanda bai balaga ba yana iya yin limanci in ya san hukunci sannan mace na iya yin limanci amma ga mata ƴan uwanta na ba san gani saka wannan hadisi Imam Bukhari ya ruwaito hadisi ne ingantacce wanda ya nuna shi limanci wato shi balaga ba sharadi bane na limanci a ce dole sai yaro ya balaga na ba san gani amma mutanen da suka saba shekara da shekaru suna kan mazhaba guda daya idan an kawo musu wannan hadisi zai girgiza su kwarai da gaske sai ga wani ya kokari ma yana so ya tunkude maganar manzo Allah ya bi ra'ayi na ainihin malami to ba a fahimtar cewa mutum ya gane addini da kyau sai ya zama to yana fifita maganar manzo Allah kan kowa an gane ko inda mutum ya zamanto zai iya aje hadisin manzo Allah ya faɗa abin da ya gada makan hadisi saboda kariya ga mazhabansa to koda yana kiran kashi malami to har yanzu da sauransu a malanta an gane ko asalin malanta mutum ya san darajar Allah ya san darajar manzo sallallahu alaihi wasallam in an ce manzo Allah ya faɗi magana to ka samu nutsuwa akan shi wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim an gane ko wani zai ce ma to yaya za a yi ga mutane masu hankali a sanya karamin yaro wanda bai gama mallakan hankalin shi ba ko kuna ganin wannan hankali zai dauka nan ba ana maganar hankali bane ana maganar abin da nan su ya faɗa an gane tunda dai har manzon Allah wanda ya fika tunani ya faɗa kuma manzon Allah shi yace yaron ya je limanci ya ba da dama haka nan to saboda haka baka da iko ka ce wai zaka tunkure wannan hadisi saboda san ranka na'am
Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i
shin mutumin da yake nafila zai iya limanci ga masu farilla da wani hadisi a ina ne aka ce haka wannan hadisi kawai ya ce karamin yaro zai iya limanci ga manya amma bai ce mai nafila zai limanci ga masu ko ya ce haka yaro nafila yake ko tunda yaro ai wannan yaro dan shekara 6 ko 7 wato sallah ya hau kanshi bai hau kanshi ba yana yin sallah ne kaga yayi sallah yayi ne a matsayin nafila to kuma idan an nada shi liman ya zama to mai nafila kenan yana limanci ga masu farilla wannan shine mazhaba na Imam Shafi'i khilafan li Malik Imam Malik ya ce sallah ba a yin shi sai in sallah ya zama daidai. An gane? Annabi ya ce inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi. Kawai an sanya liman ne dan ai koyi da shi, kada ku saba ma liman. Idan liman yana nafila ko kuna farilla yaya kun saba mishi. To saboda haka Imam Malik ya ce to an samu sabani tsakanin liman da kuma mutanansa babu sallah. An ce an sanya liman ne dan ai koyi da shi. Imam Shafi'i ya ce la an sanya liman ne dan ai koyi, kanku saba mai, kanku saba mai a wajen me? A wajen ayyuka. Ma'ana a wajen ayyuka, idan yayi kabbara ku yi kabbara, kada ku yi kabbara kafin yayi. Idan liman yayi ruku'u kuma ku yi. Idan liman ya dago ku dago, kada ku zamanto wato yayyen liman, ka zama yayyen liman, ko ka zamanto abokinsa, ko ka zamanto me? Ana so ka zama me? Ana so ka zama kanin liman, ko wato kare ya zamanto ka riga liman kabbara harama, ko kuma ka riga liman yin ruku'u ko sujada ko abin da ya kama da wannan. Kuma kada ka yi kabbara harama tare da liman kankan, ko sujada ko ruku'u tare da shi kankan. A'a, ya zama sai liman yayi kai shine ma'anan fala taftalifu alayhi. A cikin hadisi ma ai an fada fa iza kabbara fa kabbiru wa iza raka'a farka'u wa iza rafa'a farfa'u wa iza sajada fasjudu, har zuwa dai karshe. A gane? To kaga da wannan kenan abinda ake nufi kada saba ma liman a wajen aiki. Ba ana nufi kada saba ma liman a wajen niyya ba. Ni zai iya yi wa ni liman ina nafila ne, kai kuma kana farilla, mun bambanta a wajen niyya, amma kuma wato mun yi daidai a wajen aiki. An fahimci wannan? To saboda haka wannan babu matsala insha Allah. Wannan shine mazhaba na Shafi'i. Wannan ba mazhaba bane na ƙananan yara. Ci wasu ƙananan yara sun zo da sabon addini, babu shi a da. Babu shi a ina. Imam Shafi'i da kai wai girmo ne. Ka ce wai na yara. Wannan fa mazhaba ne Imam Shafi'i. Yanzu Imam Shafi'i shekarunsa nawa da bace da duniya? Ina fatan gane wannan. To saboda za ka mutane da yawa sai ga tuna kan sun ga wani ilimi wanda ba san cewa sabon abu. Sabon abu a wajen ka ba. Amma a ilmance da ma yana na a littafi. Kai da baka karanta ba ka sani ba. Yawwa. To wani sai dauka kawai samari sun kawo sababbin abubuwa. Shi ya sanya in za a isar da sako zuwa ga mutane, a ringa nuna musu ba wai kai istinbadi ba. Inda ake samun kuskawa, ake samun rikici da mutane, sai wani ga dan karami da kai ka karanta hadisi ka fitar da hukunci, sai ce a yaushe kai karatu da kafi maliku. Ina ba san gane wannan. Wato ka karanta hadisi ba za ka nuna cewa wannan hadisin ba ni na fara yin aiki da shi ba, ba istinbadi na bane. Imam Shafi'i shi ya faɗi wannan magana. To kaga in ka ce Imam Shafi'i ne kowa ya san ba ra'ayin kan gaba ne ba sabon abu bane. Kamar wani zai zo ne kawai sai karanta ce ga hadisi na a cikin bulugu maram mun karanta mun gano. Allah ta'ala ya sanar da mu ilimin da bai sanar da ku ba. Kaga wani zai ce to duk karatun da malamai suke ta yi a garin a ƙasar nan kai ne ka fara gano wannan abu? Sai ga abin ya zama shubuha gare su. Yawa sai ka ce malaman mazhaba sun yi saɓani kan wannan matsala. Abu Hanifa ga abin da ya ce, Imam Shafi'i ga abin da ya ce, Malik ga abin da ya ce, Imam Ahmad ga abin da ya ce, kowa ga hujjarsa. To a cikin hujjojin nan wanda ya fi sai ka rinjayar. Daga an faɗi kuce na ce fa Imam Shafi'i ya ce, ba na ce ni na faɗa ba. Ko ni na kawo? Imam Shafi'i shi ya faɗa. Bari karanta ma littafi da gani. Shi kenan kai magana, kai maganin jayayya. Amma in kana karantawa kana shiru kana istinbadi, to kallon su kawai yaushe wannan yaro ya karatu, a yaushe ma ya san larabci fiye da Maliku, da har zai iya gano abin da Maliku bai gano ba. Ina ba ta gane? Na'am.
An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala,
an karbo daga dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda, ya ce
qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam,
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
ummi qoma aqra'u min kitabillahi ta'ala,
wato yana limanci ga mutane wanda yafi su karanta littafin Allah ta'ala, wanda yafi su ilimin Qur'ani,
kanu fi qira'ati sab'a,
idan sun zama to daidai a wajen qira'a,
alamun bis sunna,
zai yi ko a ce mutane gaba ɗaya duk iyawansa daya ana samu. Ana samu zai zama dukkan su gaba ɗaya kowanne sun san hukunce ta iri ɗaya, babu wanda zaka ce wane ya fi wane. To saboda haka idan sun kasance a wajen karatu daidai,
a'lamuhum bis-sunnah
sai ka duba wanda yafi sanin sunna a cikin su wane ne a cikin su yafi sanin sunnar manzon Allah a cikin limaman
in kana fi sunnati sawa
sun suka kace daidai a cikin sunna
fa qulamuhum hijra
to ya za a gane cewa ilimin su daidai ne a wajen sunna sai dai abu jarabawa ko in an musu jarabawa abin da ya bayyana kenan domin zai iya yuwa tambayoyin da aka yi ne Allah yake baki wani dama yayin nazarin shi eh amma kuma da za a bi ta wani fannin dayan ya fi dayan ilimi ila da za a yi zurfi cikin bincike za ka cewa daya fi daya amma dai yanzu irin interview da aka shirya dai ilimin su daya dai ga zahiri shine abin da ba zai yiwu a ce wai mutane gaba daya wai ilimin su ga hadisi duk daya bane ga dai abin da ya bayyana kawai dai kila Allahu a'lam in ya kasance a wajen sunna duk daya ne to sai a duba wanda ya fi dadewa ga hijira wane ne ya fara yin hijira a gane to mu da ba mu yin hijira ba sai zai za a yi
in kana fi hijira ta sawa
in su kasance daidai a wajen hijira
a kudan musulma
sai a duba wanda ya fi dadewa ga musulunci wannan ya musulunta shekara 30 da suka wuce wannan kuma shekara 10 da suka wuce kuma su ne malaman da ake so a yi wa interview eh wannan shekara 10 da suka wuce ya musulunta amma yanzu ya zama to doctor wannan kuma shi ma doctor ne amma shekara 30 da ainihin da musulunta to yanzu ya za a yi sai a zaɓi wanda ya daɗe a musulunci an gane wanda ya fi daɗewa a cikin musulunci zai fi gogewa wajen sanin al'amura na musulunci fiye da wannan sabo ɗin an gane ko Bature ya yarda da experience ko za a ce ma'aikaci kaza ana son ma'aikaci mai degree amma yana da experience na shekara 10 wannan kuma mai degree yau abin nan yau ya gama degree kaga idan an dauke shi aiki kila sai yayi wasu barna tukuna sai ya bata musu wasu injina da wasu abubuwa sannan ya fara gano kan abu shi kuma wannan ya riga yayi bannan tuntuni a wasu wurare yawa yanzu an kun dauke shi babu wani barna kawai zai fara samar da amfani ne kawai
riwayatin sunna
saboda haka in ya kasance a wajen hijira daidai ne sai a duba wanda ya fi dadewa ga musulunta a wata ruwaya sai a duba wanda ya fi shekaru
wala ya umman rajul fi sultani
eh to yanzu akwai abin da mutane suke yi kuma akwai abin da ake wajen interview in za a yi interview na waje in za a yi interview kamar ana neman limamin juma'a bayan an gama binciken duk sauran abubuwa sun zama daidai sai a koma cewa to anan waje abin nan a cikin su waye dan unguwa sai to abin nan wani shi dan unguwa ne wani kuma shi ba dan bazarawa bane yana unguwan Jos ne insha Allah zamu duba wanda yake zamu fifita wanda yake bazarawa zai fi sanin halin mutanen bazarawa to yanzu ya wannan yanzu abin da ake yi kenan yanzu ga an duba wane ne asali yanzu ko abin da kwana an yi irin wannan a tudun wada ce wane ne dan tudun wada asalin dan ƙwaryar tudun wada din tukuna to sai a duba dan ƙwaryar tudun wada sai a bibita shi sai a ce to shi ne za a ba interview shi za a ci ya ci jarabawa na fata wato mana za a dai a nemi wasu abubuwa wanda in an ga sun yi daidai sai a nemi abubuwan da za a fifita wani akan wani an gane kaga mai ashmawu yayi magana cewa in ya zama to dukansu suna da ilimi sai kuma a duba wane ne ya fi kyawun tufafi ma har da kyawun riga ma eh wanda ya fi gyara jikin shi kullum ana ganin shi da tsafta sai an duba a duba kaza duk dai hanya ne na ana so dai a rinjaye da wani akan wani dai eh
wala ya umman rajul fi sultani
to kada wani mutum yayi limanci ga wani mutum a inda yake da iko ni limami ne a wannan masallacin ni nake da iko a nan wajen to kada kawai kafin dawo kawai zan ga wani ya shige min gaba kuskure ne in ganshi so daya wata ran na kara ganin shi na uku to na san abin da yake nema na gano shi eh wannan bawan Allah na fahimci abin da ya dosa na fahimci inda ya dosa na ba san gani to irin wannan kada kai limanci ga mutum a inda yake da iko sai da izinin sa abin yana kawo kiyayya yana kuma raba kan mutane ce na fahimci wani na ga take-taken sa na fahimci lalle yana son matsayina din nan ne to daga nan sai ga kun samu gaba da limami kamar sallama ya ringa amsawa ciki-ciki kai ka jawo kanka to kakai limanci a wurin da mutum ya ware ma kanshi yawa duk mutumin da yake da sarauta ya ware ma kanshi wani waje in ba ya ce bismillah zo ka zauna a wajen ka zauna a wajen ko gidan mutum ka je kana shiga ka tsaya tsayi ka kai saurin ganin kujera kawai ka zauna kila nan ya ware maka wajen zama sai ya ce malam bismillah mana sai ka kalle shi a haka sai ya haka sai ka kalle shi da wata gari shi da kanshi zai ji dadin ka zaka yana son ka saboda duk san da ka zo sai inda ya nuna ma zaka zauna to ma daga zuwa kawai sai ga ka kame ka zauna wani waje kana mazurai kawai a kabinka to kaga a nan wajen ya san cewa kana da matsala an gane to saka musulunci yana so shugaba a kiyaye da shugabancinsa yawa wajen da ya ware ma kanshi na shugabanci kada a yi idan liman ana so wani ya ringa limanci in baya nan a tambayi liman minti nawa kake so in baka zo ba wani ya shiga in na kai minti goma ɗaya da minti goma ba gani ba kawai a sa wani ka yadda eh shikenan kaga duk sanda ya ga wani ya san shi ya bada izini a yi wannan abu amma bai bada izini ba kawai dan minti da kawai ana ganin liman bai zo ba ɗaya na yi kawai ba ga liman ba za ce bismillah to wannan akwai kuskure wallahi na san limamin da wani na shiga kawai shi ma sai ya shigo yana shigo an zo an fara tara kabbala sai ya shigo kawai sai a gyara sabo kuraga yanzu sai mu san waye limamin yanzu kaga dole wace ya koma to ya riga ya nuna mutane ban yadda ku ringa mun abu ba da izini na ba kenan ko bai yi aƙaida ko bai yi laifi ba haƙƙin shi ne yanzu in yayi sake irin a wannan zamanin kawai sai ya riga ga ayi waje da shi musamman wannan din abin nan an fi son kira'an shi sosai fiye da na shi a ce ai irin wannan irin malaman dadin nan ne gaskiya a hankali hankalin Allah ya zama canza shi ga irin wannan ba zai bada dama wani ya samu shi ko da wasa ko to shine ma'ana kada wani mutum ya shuke kuskure ya limanci a wajen ikon mutum sai da izinin sa
ya qur'an fi baiti ala takrimatihi
kada ya zauna a gidansa a wurin da ya ware ma kanshi akwai wurin da mai gida ke ware ma kanshi sai da izinin mai gida in ya ware ma kanshi wani waje kada ka zauna a wajen an gane ko sai da izinin sa rawahu muslim ya ruwaito
وعن ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه
نعم
ولا تؤمن امرأة رجلا
وتوغرواي ابن ماجه daga Jabir bin Abdullah cewa kada mace ta yi limanci ga namiji mace ba ta limanci ga namiji
wala arabiyyun muhajira
sannan ba kauye baya limanci ga yan birni
wala fajirun mu'mina
fajiri baya limanci ga mu'mini wa isnaduhu wahid isnadin hadisin bai inganta ba kuma an ce mace ba ta limanci ga namiji haka abin yake wannan shine mazhaba na jamhur khilafa li zahiriya su ɗan zahiriya suna ganin mace na iya limanci ga namiji kamar yadda namiji ke iya limanci ga mace dalilin su hadisin ummu waraka radiyallahu anha amara annabi sallallahu alaihi wasallam anta ummu ahli dariha annabi ya umurci ummu waraka ta yi limanci ga mutanen gidanta an ce mutanen gidanta a cikin mutanen gidan akwai maza akwai mata in ji su yan zahiriya amma jamhur ka ce la wato ba a yadda mace ta yi limanci ba da a ce mata suna limanci da mun ga mata sun yi limanci zamanin manzon Allah ba mu taɓa ganin an naɗa wata mace ta zama limamiya ba ko da a ce mata suna limanci da an naɗa Aisha radiyallahu anha tunda wato ta san fiƙhu sosai har mata ko wasu mazan sanin fiƙhu amma ba a taɓa naɗa ta limanci ba misali sannan kuma can hadisin da nabi ke cewa lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a mutane ba su taba samun nasara da suka nada mace al'amarin shugabancin su kuma a da in an ce shugabanci ya shafi shugabancin kasa da kuma shugabanci na yanayin limanci na masallaci da ba a bambantawa da duk mutumin da yake limanci na masallaci shine kuma shugaba a unguwarsu ko shugaba a garinsu daga baya ne zamanin Banu Umayya da sarakuna suka fara kauce hanya sai zama tun su kan sarakuna suna jin nauyi su yi rawa da mata kuma zo su ce a gyara sauri to shi da kawai sai suka ware su da kansu suka ware kansu suka ce to shi kenan kawai mu za mu riga shugabancin kasa ko kuma malamai su yi kuma limanci a masallaci amma da ba warewa da duk wanda ya yi shugabancin kasa shi ke limanci idi da juma'a haka ake yi da to saboda haka manzo Allah ya ce mutane ba su taɓa samun nasara da suka naɗa mace da shugabanci a kan al'amarinsu kaga wannan hujja ne sannan kuma ba mu taɓa ji a cikin tarihin magabatanmu an naɗa ainihin mace limanci wani masallaci ba haka da ake mata suna limanci da mun ga an dada su sai mata suka yi limanci ga ƴan uwansu mata ko akwai hadisi nan gaba zamu karanta to kuma an ce kada ainihin ba kauye ya limanci ga ɗan birni kada ya limanci ga muhajir shin ba kauye ya limanci bai ba limanci yayi ba kauye zai iya limanci ga ɗan birni babu abin da ya hana wanda yace kada ba kauye ya limanci ga ɗan birni sai ya kawo dalili to wannan kuma hadisi bai inganta ba sanan fajiri na iya limanci ga mumini eh mutumin da yake fasiki zai iya limanci ga mutanen kirki zai iya yi hadisai sun tabbata akan haka an samu asarai da dama magabatan mu daga cikin sahabbai sun yi limanci sun yi sallah a bayan fasikai shi ya sanya ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya mazalama yake cewa as-salatu khalfal fasik manhiyun anhu bi ijma'il muslimin yake sallah a bayan fasiki an hana shi an hana yin sallah a bayan fasiki da ijma'in musulmai kuma haza fa innahu tasihu khalfahu amma duk da haka kuma in zai limancin sallah ya inganta a bayan sa walakin la munafa baina tahrimit taqdim wa siyati salah sai dai babu wani karo tsakanin haramcin gabatar da shi da kuma ingancin sallah kada a gabatar da shi amma kuma in ya riga ya jagoranci sallah aka bi sallah tayi an gane ko kuma Ibn Taymiyyah yana cewa al-aslu anna man sahha salatuhu li nafsihi sahha imamatuhu wato asali shine duk wanda sallar shi ya inganta in yayi sallah shi karan kansa to limancin sa ma ya inganta shi fasikin yayin sallah sai ko bata yi ba to shi ma in yayi limancin yayi wa salatul fasik sahiha bila nizaa sallar fasiki ya inganta ba tare da wani jayayya ba eh Bukhari ya fitar a cikin tarihi dinsa daga Abdul Karim al-Jazari cewa adraktu ashara min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna khalfa a'immatil jawr yace na riski mutane 10 daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suna sallah a bayan shugabanni azzalumai an gare kuma saboda kuma akwai hadisin da yazo cikin sahih bukhari daga hadisin abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'immatukum yusalluna lakum wa lahum wato limamanku za su yi sallah ga kanku da kuma kansu fa in aswabu falakum wa lahum idan sun dace to kuna da lada suna da lada wa in aqtahu idan kuma suka yi kuskure falakum ko kuna da lada wa alaihim su zulubun suna kansu an gane din suka yi wato fasikanci suna kansu an gane kaga wannan hadisi ya nuna wato dan kasancewar limami fasiki ya maka sallah bai shafi sallanka ba fasikancin shi na kansa kai kuma kana da ladan sallah din an gane wannan ko to wannan shine abin da ya tabbata a wajen malamai misali musamman a mazhaban Hanafiya da mazhaban Shafi'iyya su suna da fahimta ingancin limancin fasiki duk da cewa abin da yafi dacewa a gabatar da mai tsoron Allah amma Imam Ahmad da mabiyansa sun tafi ga abin da ya shahara daga cikin mazhaban sa zuwa ga rashin ingancin limancin fasiki amma dai kamar yadda muka ce abin da yafi tabbata shine wato babu dai hadisi ingantacce wanda ya fito uru-uru cewa kada fasiki ya limanci amma an samu asarai da yawa an gane ku asarai da yawa da suka nuna haka cewa fasiki na iya limanci Abdullahi ibn Mas'ud yana sallah a bayan Walid ibn Uqba ko kuma muttaham bi shurb shi ana tuhumar shi da shan giya kuma Abdullahi ibn Mas'ud ke bin shi sallah sannan Abdullahi ibn Umar yana sallah bayan Hajjaj ibn Yusuf wa huwa man huwa fi safki dima kowa dai kowa ya san shi wajen zubar da jinin musulmi wa tadawul ala ulama da tsawaita harshe ga malamai zagin malamai da fadin da manganu kausasa ga malamai amma kuma duk da haka kaga ainihin Abdullahi ibn Umar yana bin shi sallah shi yasa Imam Sa'idi Abdurrahman yake cewa as-sahih anna imamatal fasik sahiha abinda ya tabbata ya inganta limancin fasiki yayi sawa'un kana kana fiskuhu min jihati al-aqwal shin fasikancin sa ta bangaren maganganu ne kaman bid'o'i kaman limamin dan bid'a dai misalin amma bai yi ridda ba aw min jihati al-af'al ko ta bangaren sallah ne an san an kama shi da zina ko an kama shi yana wasa da mata ko yana shan giya ko abin da ya kama da wannan li anna salata al-fasik li nafsihi sahiha to musallan fasiki shi karan kansa ya inganta fa salatu ghairihi khalfahu kazalik shi ma sallan wanin sa a bayan sa shi ma yayi sannan al-Allama Ibn Baz yana cewa tasihu salat khalfal mubtadi صلى هنا إن جنت أبايت نبريئة وخلف المزبير إزاره خلف المزبير إزاره دعوما بايع متوم ديك ينا جن جو تشي أكاسا متوم ديك جن وندو أكاسا أنغان هونو هو دعوما وننسى دعك تكلم مسوسا هو في أسهل كأولي الغلا ما دعوما في إن جنتين ما في إن جنتين ما أنغاني ما لمي غرابي وانا شيء إن جنتين صلى تاي مسالي أنغاني تو وانا كنا أتكشى أما إذا ذي يا أي كتبريئة wanda bid'an nan ya zama kafira an san bid'an ya kafirta shi baya halatta a bishi sallah amma idan bid'a ce mufassika an gane inda ya zama to babu wani masallacin za a yi bishi sallah ba matsala kamar masallacin juma'a ne a wani gari garin babu wani masallacin juma'a sai da ɗan bid'a su kuma ɗan bid'an ba su yi ridda ba to baya halatta mutum ya bar sallar juma'a da sunan wai ai saboda limamin ɗan bid'a ne amma an akwai masallacin ahlus sunna sai ka tsallake wannan masallacin ka tafi masallacin ahlus sunna kai sallah ina fatan gane wannan Allahu a'lam insha
Allah duba da lokaci a tuyayi daji bari mu karanta hoton baya daya ya yi hakuri insha Allah da kai sa da sauran ayi hakuri wannan da kuke kallon da kuke da wannan wanda yace karatun boko shi ma yana bukatar sai an yi shi da ikhlasi
to wani na tambaya cewa tunda an ce in mutum zai nemi ilimi yayi saboda Allah dama shi karatun boko mutum yayi dan ya koyi sana'a ne to idan mutum misali ya zama ya karanci bokon domin sana'a sannan kuma yana so ya samu lada a wajen Allah yana so ya nisanci haramun ai dole ya sanya ikhlasi a ciki in ya zama to duniya yake nema gaba ɗaya kenan zai zama to wato yake haram yake halal kenan ko yayi karatun saboda ya samu sana'a ya nisanci haramun kuma saboda ya taimaka ma addinin sa shi ma yana bukatar ikhlasi kware da gaske shikenan ku subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk